والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد يقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bayan gaisuwa ta addinin musulunci a yau muna 15 kenan ko?
Ko a yau?
Na?
14.
Ga watan Al-Muharram a hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1445 muna daya a watan Agustus shekara ta 2023. Allah ya kaddara mana haduwa a wannan masallaci na kofar arewa a ci gaba da karanta littafin Al-Adabul Mufrad na Imam Al-Bukhari. Har yanzu muna cikin Abwabu Salam, babukan da suke magana akan yin sallama. Mun karanta babubuka da yawa a wancan satin. Mun magana idan ka yi sallama an ansa maka ko za ka yi sallama a gida, ka nemi izini a daidai lokacin, a wanda bangare ya kamata mutum ya tsaya. Mun fahimci cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokacin kan tsaya a dama, wani lokacin ya dawo hagu. Muka fidda fiqhun tsayuwa a damar ko hagun daidai da ina ne kofar gidan take budewa. So inda kofar gidan za ta bude, ba nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan tsaya ba, yakan koma inda koda an bude ne to kofar za ta kare shi har sai an bashi izini, sannan ya ga abin da ke cikin gidan. Yana kuma daidai da fiqhun da yayi magana, innama ju'ida al-isti'zanu min ajli al-basari, an sanya neman izini ne saboda a kange idan mutum da hango ko gano abin da ba so ya gano ba. Allah muna muwafaka. Babin da zamu tashi a yau shine yake cewa babu idza sta'zana fa qala hatta akhruja kayfa yaqudu ko aina ya ka'udu. Idan kawo mutum sallama a gida ya amsa ka nemi izini, sai ya ce ina fitowa ko sai na fito ko jirani, to ina kamata ka tsaya. Yanzu ka yi sallamar, an amsa sallamar, ka nemi izinin, an bada izini, amma sai ya ce maka ina zuwa ko jirani ko sai na fito, a ina ya dace mutum ya tsaya? Kirire za ka tsaya a kofar gidan kenan har sai an bude kofar, ko gefa za ka koma, ko ya za a yi? Kida ce aina ya ka'udu, ina za ka tsaya? Wadannan za ka gaba bubuka ne da wallahi ba lallai ba ne in ba dan magabata sun yi aikin ba, tunanin mutum ya kai zuwa gare su. Ka yi sallama, an ansa sallama, jira, a ina ya kamata ka jira? Duka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an samu a hadisai ko a cikin ayyukan magabata. Ya ce haddathana Abdullah ibn Salih, an samu hadisi daga Abdullah dan Salih, qala haddathani ibnu Shuraih Abdul Rahman annahu sami'a Wahib ibn Abdullah al-Ma'afiri yaqulu haddathani Abdul Rahman ibnu Muawiya ibnu Hudayj an abihi qala, daga baban Muawiya ibnu Hudayj yake cewa qadimtu ala Umara bin al-Khattab radiyallahu anhu, gari ya baro, gari ya gari, ya zo har garin Madina, ya kuma nemi iso ga Umar dan Khattabi, ya yi sallama, ya nemi izini. Fasta'azantu alaihi, na nemi izinin, ina so in shiga a mai iso. Faqaluli, waɗanda suke hidima ko suke ɗawainiya a ƙofar Umar dan Khattabi sai suka ce da ni, makanak hatta ya khuruja ilaika, makanak tsaya a wurinka. Yan daga cikin usulubin da larawa suke kiransa al-ighra, kamar ighra'i ne, ma'ana lazimci wurin zamanka, lazimci inda za ka tsaya, hatta ya khuruja ilaika, har sai Umar dan Khattabi ya fito. Yanzu an yi sallamar, an ba da izinin, he da izinin ba na kai tsaye ba ne, ana baka ka shiga. Izinin yana da buƙatar ka saurara, in aka ce makanak, nemi wurin zama inda ya dace da kai, hatta ya khuruja ilaika, har sai shi Umar dan Khattab ya fito zuwa gare ka. Faqa'attu qariban min babihi, sai ce to sai na zauna dab da kofar Umar dan Khattab. Kada da Umar dan Khattab yana fitowa zai ganshi, bai kuma yi nisa ba, kuma bai tsare kofar gidan ba, ya tsaya getsetse. Yannan kai sallama ka tsaya kofar gidan mutum getsetse, in wani zo wucewa ya ganka, ya sake da ya ganka, ya ce wai lafiya, me yake babbuga mana, ko ba su ji ka bane ba? sai ka zo nan wani surutun akwai nau'i na uzrawa da takurawa mai gida amma samu guri sai ka samu guri ka zauna kuma ana ganin zaman ka an san ka samu abin da kake da bukata to za ka ga ka hutar da kanka ka hutar da mai tsegumi ka hutar da mai gida na'am makanak hatta ya furuja ilaika yace faqa'atu qariban min babihi sai na zauna dab da kofar gidan Umar dan Khattab kala ina nan ina jira fa kharaja ilayya sai ya fito zuwa gare ni wannan kamar ya takaice maka abubuwan da suka faru ya jira Umar dan Khattab ya fito sun tattauna abin da za su tattauna har lokacin sallah ya riske su sai fa kharaja ilayya ya fito ya saurare ni fa da'a bima'in muna tattaunawa ko mun gama tattauna sai Umar dan Khattab ya nemi a kawo ruwan alwala lokacin sallah yanzu ya kawo kenan fa da'a bima'in sai nemi ruwa fatawadda kuma dan Khattab yayi alwala a gabana thumma masaha ala khuffaihi yayi alwala cikakkiyar alwala amma da yazo wankin kafa sai ya shafi huffin shi bai cire huffin ba bai wanke kafa ba safa shafa yayi akan huffi din sai ya zamanto kamar sabon ilimi ne a wajen bakon Umar dan Khattab fa qala sai ce ya amiral mu'minin ya kai sarkin musulmi amin al-bauli hadha yanzu wani abin da ka aikata ana iya yin sa ne idan mutun kawai alwala sai ai bayan ga fitsari ne yanzu ai kai alwala a gabana shafa kai akan hufi irin wannan hukuncin mutun yana da dama idan sababin karyewar alwala sa fitsari ne kawai ma'ana yanzu na higa nayi fitsari na kama ruwa ina da dama an shafa akan hufi in fa bayan gida nayi idan fa bacci dai idan janaba ta kama ni idan wani abu ya kama ni wannan hukuncin in dai ina da bukatar in sake alwala amina da bauli hadha fitsari ne kawai yake da wannan hukuncin qala min albauli wa min ghairi idan alwala ta kama kaza kai shafa akan hufi ana shafa ne a hufi a dalilin mutun yayi fitsari da ma ba fitsari ba da haka idan alwala ta warware a dalilin fitsari ana shafa a hufi a dalilin bayan gida ana baya akan ana shafa akan hufi a dalilin kayi bacci ana shafa akan hufi a dalilin shafa ta jin dadi bisa maganar malikiya kuma ka ji dadin in kasa da lazzata wa wajadaha ku alwala ta kare to zaka yi shafa ne akan hufi amma wanda kuma janaba ta kama shi fa shi ma da shafa akan hufi shi yanzu nan gaba ɗaya zai cire hufin shi ne yayi wanka saboda babban hadasi ne ya same shi amma in dai karamin hadasi ne kawai za ka yi alwala yanzu wannan bakon ya samu sabon hukunci a wajen Umar dan Khattabi na shafa akan hufi ba ita ce magana ta kawo shi ba amma ya tsintuwar hukunci a wajen Umar dan Khattabi wanda ya sa muhabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba sa kunyata aikata kowace irin sunna da suka samu ta inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah madaukakin sarki ya samu dace dalilin da yasa ya kawo hadisin kuma ana zama ne dab da kofar mutum ba daidai kofar ake zama ba wani ya sallama aka ce ana zuwa kawai tsaya sai tun kofar ka gama ka fito wani kuma daidai kofar zai zauna in ba da yar adan garama ko wani hejin kina da kana jan kauran ba ta iya faduwa cikin gidanka so ko ba ake komawa a samu wuri a zauna Allah madaukakin sarki ya samu dace babu qar'il babi babin da zai karantar da mu ya ake kwankwasa kofar gida sai ga kamar wasa ko wani ya kwatanta mu da ake kwankwasa kofar gida ni ma na kwatanta ko tunda nayi haka ko na'am abu ta gani ba ni ma gani ba malam mazo ya kai kamar zaka yi rankwashi ko na'am malam fa ka jinke yan tsinka na'am na'am ala sama karatu ba so kai babu qar'il babi wato yasa musulunci wato ko wanda ya karanta musulunci ya huta wanda yake a musulunci hasashe wallahi an riga an bar shi a baya amma an ka karanta musulunci ka huta da Allah madaukakin sarki ya faɗa ma farratna fil kitabi min shay'in in dai hukunci rayuwar ku tana da buƙatar sa ta yau da kullun insha Allah zaka samu bayani a Qur'ani ko a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko cewa kamar rayuwar mu an yi bayanin ta yanzu dai kaga turawa duk sun yi bayani da ake kwankwasa kofa hausawa sun wayayi amma musulunci yayi wata kadan wani yayi daidai wani bai yi daidai ba babu qari'il babi yace hadathana malik ibn isma'il qala hadathana al-muttalib ibn ziyad qala hadathana abubakar ibn abdullah al-asbahani عن محمد ابن مالك ابن المنتصب عن أنس ابن مالك أن أبواب النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقرأ بالأظافير أنس بن مالك الله مدوك كنسر كي يددش صحابي كما هادي من منذن الله صلى الله عليه وسلم كما يزأون هدمها منذن الله صلى الله عليه وسلم جند أتي سيدي شكرا وقوم تشر يعني هدمها النبي صلى الله عليه وسلم yace to sunnar sahabbai da iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce yace inna abwaban nabiy sallallahu alaihi wasallam kofofin dakunan manzon Allah sai rada mutu tabbata a gare shi kana tuqra'u bil adafir sun kasance ana kwankwasa su ne da faratu ko da tsinin yatsu yanzu kaga mun galibi rankwahi ake ko kwar 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 wani ma an kai rahin sa a dutse zai samu ya bubbuga maka in yara ne kuma su sa kafa cak 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 ana dukan kofar gidanka wani kuma kaji to sai yaro ya zage dam 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 in bace maka to su sahabban manzon Allah tsinin faratan su suke sawa sai su kyankesa kofar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kyankesawar da za a yi in dai mutun ya san tasa ce ake kyankesawa ta isar da sako zai amsa maka malamai suka ce wannan hile ladabin a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka sahabbai suka taso haka sahabbai suke in dai za a shiga to ba a buga da karfi ba buƙatar a razuna mutum ba a tunzura mutum a bata masa rai yanzu da yawa ku kula in ka je gidan mutum akwai bugawar da in kai mashi ko sallamar da kai masa ga ita ce take fara har zukaka ba maki bacci yake ya taho da bacin ransa da hutunsa da wayene ne da gajiya da zafin ra ya samu bacci da kyar yana ba ya kawo kofar sa kulli sa uku jam 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 to zai wahala ya saurare ka a harike zai taso maka amma an kai wannan da kan tsinin farsa wannan kyar 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 ka taba in dai ya ji tasa ce to koda tashi za a yi bacci zai wahala ya tashi a razani haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake buga kofofin shi to sai dai idan mun dauki wannan fikihu dukkanin kofofin gidajenmu ne yanzu za su iya daukan wannan hukuncin ko ba za su dauka ba me yasa ba za su dauka ba na tsakanin kofar na na sai ka sa musu ƙarfi za a ce? Na. So wata kirkira idan mun ɗauki wani hadisin alal aƙalla ladabin da yake karantar da mu ƙyanƙyasawar ko buga ƙofar abinda ake da buƙata kawai abinda zai isar da saƙo kuma daidai lokacin da saƙon ya shiga ba za ka tada hankalin wanda ake buga ma saƙo akwai buga ƙofar da za ka ɗauka mutuwa a kai yanayin da aka buga ya ka birgida wannan ba lafiya ko mutuwa ko wani bahi da lafiya ko wani za a kai asibiti ko waye sai ka fito ce maka da Allah wallahi na sai komai gihiri ne ban ni kaga akwai da mamatuka da gaske so inda wannan sakon zai shiga in dai ka sa farcenka ko tsinin yan yatsinka in sakon zai shiga wani abin da ya kamata yi yanzu idan mun ce kofar gidanmu ba za su shiga ba to kofar dakunan mu fa kana daki a kwance danka yana so ya kyankyasa maka daki shi ma ba zai je ba zai to wanda za ta din fa to zai yi kenan yanzu mu kaddara a kofar za ta yi sai mu fara in za mu karantar da yaranmu yadda ake kyankyara daki kenan ya kamata mu fara karantar da su ba duka bane kyankyara daki musamman a inda ake da buƙatar a ladabtar da yaro yaro zai mu'amalanci dakin babashi ko zai mu'amalanci dakin baban shi ko yayinsa yanzu ya fara fahimta cewa ba a buƙatar tunziri a wajen bugawa. Wani malami da naji yana bayani akan wannan hadisin sai yake cewa galibin mu ba mu taba tsayawa tare da ƴaƴan mu ba. Mun je kofar gida a ce inda bubbuga ko kwankwara mu ga yaron zai yayi daidai ko bai yi daidai ba. Lokacin da yaron yace a ba haka ake buga ba, ko dan haka zaka yi ket ket ket. In kun yi gida daya, biyu, uku, hudu, kaga ya kware to yanzu kana da yaki ne duk inda danka ya je ya iya kwankwasa kofa ko bai iya kwankwasawa ba. Kuma da zamu tambayi junan mu tsakani da Allah, mutum nawa ne ya taba zama ya nuna wa ɗansa ga yadda ake kyankasa kofa, ga yadda ake sallama, ga yadda ake neman izini idan za a shiga gida, ko ko in zamu aike shi kawai danna kai zai shiga saboda dan karamin yaro ne, ko kuma dukkan masa irin wannan tarbiya din. So yana da kyau gaskiya mu saita kanmu wa kanmu da kanmu tarbiya duk inda wannan sakon zai isa. Inna kyankara a hankali nayi, yanayin kofar kuma wata kin zan iya bukata nayi nazarin ta, wannan kofar in ne haka ma ba za a gane ba, ya dauka ma fara ce take hawa take tashi. So idan sawun din ba zai bada ba, hayin kara gwargwadan yadda bukata za ta biya. Sannan idan kyankyarawa za ta iya biyawa ko tabawar a hankali za ta yi, to haka kuma mu kaucewa waɗansu al'adun da Turawa a irin wannan gurin. Wanda kuma zamu tada kofar gidan mu kawai kararrawa ce ake ajewa, in kawai ta zaka danna kyar sai kara yake ana gaya maka ana sallama a waje. So idan ka tabbatar in an taba kofar ka za ta isar maka da sako, wannan kararrawar ba a bukatar ta, dan baya daga cikin abubuwan da addinin musulunci ya amintar da su a wajen mu'amala. An ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shawara ayi amfani da ita a lokacin kiran sallah, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana, ya kuma hana fatake su yi tafiya da kararrawa, musamman mai kara mai kwal irin ta ƴan makaranta. Har manzon Allah ya ce duk a yarin da suke tafiya da irin wannan to mala'ikun rahama ba sa tafiya tare da su. Kara ne kararrawa general ne baya cikin abin da ake da bukata a tsarin sana addinin musulunci. Da haka mu koyi al'adar bubbugawa ko kyankyarawa, kuma kyankyarawar ya zamanto ana yin ta daidai da bukata. Wallahu ta'ala a'lam. Allah ya samu dace. Ya wani hadisan guda biyu su za mu karanta mu kwana a kansu. Abinda muka faɗa ya zamanto daidai, Allah madaukakin sarki ya albarkace mu da su. Wanda suka kasance akwai kuskure, Allah nuna mana kuskuren mu, gyara mu aiki da abin da ya dace. Na'am. 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 Ya za a yi amfani da? Na'am. 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 Ya saki tsuntashi. Yana fi da wani fikin hadisi, ya ce hadisin na farko abubuwa biyu muke tsunta a cikin shi. Fikin na farko shine yadda ake neman izini da kuma yadda ake saurarawa idan an bukaci ya saurara. Fiqhu na biyu kuma shine wajen yin shafa akan hufi, wanda matsala ce ta fiqhu, muka tsince ta kuma a cikin littafin adabi. Allah madaukakin sarki ya saka da alkhairi. Na'am, kamar an goya riga ka. Na'am. Na'am, sa littafi. To mu gama da tambaya sai mu dawo littafin. Na'am. Mallam abiya riga ka kuma ko? Na'am. Na'am. Shi tambayar da yake idan ka je kofar gidan mutum, kyankyarawa ce ta fi dauka za a fara yi ko kuma sallama za a fara? Hatta ta ta'anisu wa tusallimu ala ahliha, ya danganta da bukata za ta bada. Idan in naje kai tsaye nayi sallama za a ji ni, kawai kai tsaye sallama zan yi a wannan gidan. In nayi sallama aka amsa sai in nemi izinin shiga. Idan kuma idan nayi sallama kai tsaye ba lalle bane a ji ni, to zan fara taba kofar gidan. Zai jiyo da intibahin masu gidan cewa akwai ana magana a kofar gida ko da alamar an taba, sai kuma in yi sallama, sai kuma in nemi izini. An samu isti'nasi, an samu sallama, an samu kuma isti'zan. Ita kankyasawa ana yi ne dan a jiyo da hankalin wanda ana tsammanin idan an yi sallama ba lalle bane ya ji shi. Wallahu ta'ala ala. Na'am. Okay, to insha Allah. to malam sai gare ka. Na. 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 Daliba. Wallahi kullun da littafin nake kwana kuma kullun da littafin nake tashi yanzu haka wallahi kafin in taho nan sai da na duba wani littafi a computer ta akhlaqul mu'min to amma na duba ba zai min dadi a tsarin karatun majalisi inda karatu ne na sha'a zubar zirr haka a tafi to zai iya yi akwai nau'in karatun da in ka hada mutane daban-daban kategori na mutane da fahimta daban-daban to idan littafin zai dace da wasu ba zai dace da wasu ba wannan shine kalubale a cikin sa littafi amma ko yanzu na duba wannan littafi akhlaqul mu'min kuma dai na gamsu da cewa ba zai mun ba akwai kuma adabul suhba na dauko shi tun da dadewa wata kila yanzu ina jin zan dan fukarkata zuwa gare shi kwana ɗaya zuwa kwana biyu wata kila idan na gamsu duk da ina da yakinin ba lalle bane a samu hard copy na shi to sai mu dorodo sun soft copy ko da a hanyar photocopy ne sai mu amfani da shi mala ba ka bar ko ina ba minti ɗaya ba ramu kare na'am Na'am. Kana Na'am. Na'am. Ai an wuce ta yau. Na'am. Na'am. Ai an wuce na. Yanzu dai mu kawo shawara akan wannan littafin tunda ai an ci matsaya an kare ta. To wanda yi malarawa suna cewa man ghaba ghaba hadduhu wanda baya nan raban sa ne dina. Na'am, ina ba mal albani. Na'am. 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 Na karkarawa. Na'am. 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 Ga wanda ya? Na'am. 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 Now. 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 To insha Allah kamar tsokaci mallam yana daidai da tambayar da na amsa kamar matakai ne guda uku dogaro da karatuttukan da muka yi. Kuma akwai inda duk ana da buƙatar sai an yi su. Inda zaka fara jiyo da hankali mai gida shine koda da farshen da muka karanta ayi. Inda ka jiyo da hankalin su a samu sallama sai kuma fiqihun da ya kawo kamar gidajen mu na Hausawa da koyo shi suke a bude to an kai sallama kawai sai dan da kai inda an ansa kawai shiga tunda sun bude gidan su in kuma kana da bukata wani alfarmar to a rika kulle gidajen mu amma dai fiqihun koda haka din ne kuma daidai da mu saita mutanen mu su dawo zuwa ga saiti da abin da yafi kusa da sunna lalle mu tsaya akan qadiyar neman izini ba haushe ba neman izini gaskiya musamman in yana daga dara yana isa a inda ake magana wala wani ko sallamar ma baya yi ya yi go tsakiyar gidan yau tuwo kuke yi ina saboda haka matarka tana tukin tuwo da kawai tsaye zai tsaya ya akai kawai yayan mai gidan ne ko kanin mai gidan ne ko dan uwan dan mai gidan ne ko dan ko haka za ka ganshi a cikin gidanka to amma akalla wanda yake zuwa karatu waɗannan stages din guda uku a gabatar da su inda buƙatar a jiyo da hankali a jiyo da hankali ayi sallama bayan an ansa maka sallama kuma ka tambaya ka shigo wannan ina ga zai fi mana babu kuma kawanci a cikin kamar da na faɗa a karatuttukan baya. Wallahi bin ɗabi'u da karantarwa ta addini ta fi nuna mutum cewa a matsayin ɗan birni ba a matsayin ɗan ƙauye ba, kuma ko arne ne idan ka bi masa wannan matakan sai ya fi jin daɗi a ransa, kan ya ganka getsetse a cikin gidansa. Wallahu ta'ala a'la. Amin amin. Allah ya sa mu dace. Na'am. Yawa ina zuwa an riga ka ta afwan. Na'am.
Wajen ya abuki mu al'adar mu ne kuma da shi su waɗannan
na
ba dan al'ada ba, ana riƙiya kowa kamar yadda Laraba suke su gida
ta,
amma matsalar da lafiya
ƙwarar da gaske. Al'ada yanzu ai dukkan marsamari suna da canjan data ba, da yawanci an gwaya na ba sa barin gidansu a buɗe. Na'am. Tsoffin gidaje ne wanda gidajen dama sun kai kusan ritaya. Shi yasa za a ga kawai akwai gidan da mun taɓa tattauna da wani ɗaya gaske abokai na, sai shi wallahi bai taɓa ganin an sa kwaɗo a gidansu ba. Tun da ya taso ba a taɓa kulle gidan ba, bai taɓa gani ba. Kuma akalla ya kusa shekara 40 ko ya ɗora ce bai taɓa gani an kulle ba, saboda gidan kawai da yana da alfarmar mutane kusan kowane minti shiga ake fita ake tura, za ka iya waɗanda gidan an kace ka kulle. Saboda haka tsarin zamantakewar mu, tsarin sai zamantakewar da take da buƙatar al'umma, mutum da mata huɗu da yara 30 haka cewa inda ba mai gadi za ka ɗauka ba aikinsa kawai buɗe rufe sai rufe shi ma ko hai da cutu. So idan gida amsa irin wannan sunan dole wani lokaci yana da buƙatar sai an yi haƙuri da wasu abubuwa ɗin. Kuma ga ɗan Bahaushe da mu'amala, ko ne daga cikin ƴaƴanka 30 za ka sade yana da abokai 4 ko 5 kuma wani in zai zo wannan bai ja nasa ba, wannan gobe zai ja nasa, to kaga irin wannan gidan in ya kai wannan marhala dole zai buƙatar murfi, bai da buƙatar a rufe. Wannan matar ana biki a gidansu wannan ba a yi, wannan in bata da lafiya wannan lafiyar ta ƙalau, wannan in ba kaza wannan kaza, wannan in ya je bodin wannan yana gida, wannan yare in ya fita a guje wannan zai dawo a guje. To wani lokacin al'adar Bahaushe da al'adar iyalansa wani lokacin ita ta lizumta masa dole gidansa ba zai rufu ba. Amma in ka ɗauke Balarabe ɗin galibin su duk mata ɗaya ne, in ka ɗauke Bature galibin sa duk ƴaƴa ɗaya ne mata ɗaya ne, Bature galibin sa mata ɗaya ce da yaro ɗaya ko biyu, ya tafi makaranta hehe matarsa ba maki matar ma ta tafi gurin aiki sai ya kulle ya yi bacci, ko ya tafi gurin aiki sai ta kulle sai ta yi bacci. Amma yanayin al'adar ɗabi'unmu da yanayin auratayyarmu da yanayin iyalanmu tana ɗan tilasta mana wani abubuwan ba yadda za mu iya yi da su. Amma dai fattaqullaha mastata'tu, awa Allah madaukakin sarki biyayya daidai gwargwadon yadda hali ya bada. Yanzu in ka ce mai ƴaƴa 20 ya kulle gida ko da yaushe, sai an buga sai an buɗe, ga akwai nau'i na kuma uzrawa da takurawa a cikin, dole sai an yi haƙuri. Amma kuma ake buɗe gida kowane lokaci wangangam, har akwai matsala. Shi yasa za ka ga irin ƴan ƙananan ɓarayi suna gane wannan gidan ana kullewa ko ba a kullewa. So in suna zo su yi sata sai sun daidai lokacin da za a kulle su yi gidan su kulle da su, in dare ya yi su sace dukkanin kayan gidan su buɗe sakata kawai su wuce wasu. Al'adar barin gidan ce a buɗe. To wani lokacin ya kamata lallai mu ke kula da abin da ya kamata da tsaronmu da lafiyarmu da kuma martabar gidan da mutanen gidan. Wallahu ta'ala a'lam. Na'am malam. Na'am. Sai ka ɗan ɗaga murya. Na'am. Ba za su? Ok, kara kamar shago. Kowane zai ce maka ba na a shana. Eh, kawai ka bayi da ke. Kawai na nuna maka shi tun waye. So tun da kuɗi ka zo nema kawai ka bashi a shana ta fi. Ma'ana siga ka bashi siga ta fi. In kuma yana da sai da tarbiyya kawai zai ce maka assalamu alaikum wa alaikum salam ba na siga shi ke nan. A duk mun wuce Allah ɗan uwar yana shiga kasuwanni. Ba sai ya zai ba, amma abin da yake kai shi kasuwar kawai don ya rika sallama ana amsa masa sallamomi. So ana sallama a kasuwa, ana sallama a shaguna, da haka ko sai ya ka zo yana da kyau ka yi sallama a amsa maka, in ya so ka faɗi abin da kake da buƙata a baka, ka samu lada ya samu lada kuma cinikayya ta gudana tsakanin, wannan ne ya fi kusa da tarbiyyar musulunci. To amma an kace misali ba za ka saida masa ba, so ba baki a ran nan kusan rabin cinikin ka rasa shi za ka yi. Ko yadda ake rubuta ba bashi yau sai gobe ko, to kai ma daure ka rubuta cewa a daure a yi sallama. sai ka rubuta kofar shagonka kaga wani in yazo karanta a daure ayyusallama sai ya ce maka assalamu alaikum in yazo sai ya faɗi abin da zai faɗi Allah ya sa mu dace